demokradiya a yau. Cikin shirin, gwamnati bata makara ba wajen kashe wutar masu neman a sake fasalin Najeriya? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taro da sarakunan gargajiya a duk fadin kasar, inda ya jaddada buƙatar su ƙarfafawa al'umma muhimmancin zaman lafiya. An yi taron ne a fadar shugaban ƙasa da ke birnin Abuja. An yi wannan taron ne ƙasa da mako ɗaya bayan da al'ummar Yarabawa tare da magoya bayansu suka yi taron neman lallai sai Najeriya ta koma tafarkin yankuna shigen tsarin da aka yi a jamhuriya ta farko. Wannan taro na Yarabawa har da sarakunan gargajiya. Idan ba kuskure muka yi ba, har da Oni na Ife wadda ya gaya manema labarai a wancan taron na Badun cewa sun halarci taron ne domin ganin an yi cikin lumana kuma su tabbatar da cewa mahukunta sun samu saƙonsu. Saƙon taron da ya yi shi ne tilas a koma wancan tsarin. Abinda jawabin bayan taron bai furta ba shi ne me zai faru idan ba a koma wancan tsarin ba. Ganin har da sarki kamar Oni na Ife a taron na Badun an yi a gwamnati ba ta makara ba, kuma mai Oni na Ife ya gaya shugaba Buhari cewa shi yana goyon bayan taron da aka yi a Badun, kuma yanzu zai kai saƙon gwamnati cewa a zauna lafiya ba tare da an sake fasalin ƙasar ba ko yaya. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, anya gwamnati bata makara ba kuwa kan wannan kiraye-kiraye?
To, ɗaukan matakai dai na rage kaifin al'amarin da za a ce an makara ba. Ya kamata a ce an daɗe da ɗaukan matakai da yawa ɗin. Amma kuma ba za a ce saboda ba a ɗauka da wuri ba kwata-kwata ba za a ɗauka ba. Za a iya ɗaukan matakai irin na ganawa da wato rukunin al'ummu daban-daban. Bayan sarakunan gargajiya ma yana da kyau a ce an gana da rukunan malaman addini, an gana da rukunan matasa, da rukunan ƙungiyoyi daban-daban, da duk wasu masu ruwa da tsaki don a rage kaifin abin. Amma abin da ita akwai shakku a ciki shi ne ko zai magance abin gaba ɗaya ko kuma kawai zai yayyafa masu da ruwa ne kuma ijinkirta wato al'amarin a ɗan samu ɗan daidaito zuwa wani lokaci kafin ita sake kunnowa.
To, washi Dr. Dokawa, menene asalin wannan kiraye-kiraye ne a fahimtar ku na masu kallon ko kuma masu nazarin kimiyyar siyasa? Matsalar da abin da yasa abin ya daɗa ƙarfi yanzu wani abu ne da gwamnatin Buhari ta yi yasa wannan ɓangarori suka taso da wato wannan abin?
Wato babban al'amari shi ne gazawar gwamnati wajen magance matsaloli da suka daidaita ƙasar, musamman na tattalin arziki. Da a ce ƙasar ta kama tsirba siryan-siryan, a ce nasarar da ake samu wajen yaƙi da rashawar cin hanci ta aminka wadda ake samu yanzu. Ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arziki ya ninka abin da ake samu yanzu. Mutane sun ga wato canjin da aka samu, lallai nauyinsa ya kai a ce gwanda da aka yi wannan canjin a 2015. Da duk wasu 'yan ƙananan kungi-kungi da ba su ma taso ba, wanda ma duk ita so da su kuma da wuri za a dankwafar da shi. Wannan ita ce babbar matsala. Duk wani abu da za a kama za ka ga wato reshe ne na wannan. Don haka za a iya cewa gwamnatin Buhari ce da ta saka inyamurai da yawa ba a wasu samai, amma ko da ta saka ta wannan matsalar ta saka su. Don Yarabawa yanzu gwamnatin kusan a ce ta sake ma, amma ga shi sun goyi bayan cewar a zo a zauna a sake fasalin ƙasa. Saboda haka wannan shi ne babba duk sanda suka sami wato ƙofar kullewa game da gyara tattalin arzikin ƙasar nan. A ce ba matasa mafiya yawa daga kwararru a ce sun samu ayyukan yi. To, yanzu nan ƙasa za ta kama tsirda cigaba kuma za ta bishe.
To, Dokawa, sarakunan gargajiya shin suna da wani tasiri ne wajen kashe wannan wutar?
Za su iya samu, saboda akwai wuraren da suke da ƙarfin da suke da faɗa a jin. kuma wato koda ba kai tsaye ba akalla ana ba su wato girmamawa da za su iya tsawatarwa ana abu ba daidai ba a daina don haka wato ba dingina za a yi da su dogara za a yi da su gaba ɗaya su warware matsalar ba amma ɗaya daga cikin rukunan al'ummar ne da suka cancanci al'umma haɗin kansu in aka tara rukunonin al'umma da yawa to haɗin kan da ake buƙata sai samu.
Najeriya ta taɓa bin wannan salo
na a jamhuriya ta farko ba
na'am kuma abin ya kai ga ma aka tafi yakin basasa
kwarai kuwa
to ta yaya sake bin wannan hanya zai magance matsala
gaskiya zai wahala daman ɗayan biyu ne ko dai in aka kama wannan hanyar a zauna a cikin shirin cewar ta farki ne na cewar idan kowa idan gwada idan zai iya tsayawa da kafarsa to shi kenan kuma daga nan duk wanda yake so ya tsalle kaman inda Ingila ta fita daga tarayyar Turai wani abu mai kama da tarayyar Turai suke so Najeriya ta zama ta yadda duk wanda Ibiya yana so ya tsalle zai iya tsallewa. Matakin farko shi ne a koma wannan tsarin na jamhuriya ta farko ana ɗan bin gwamnatin tarayyar a hankali kowa yana gwada ina zai saka kafarsa ya ga ko zai iya tsayawa idan kuma an gaba za a iya wuce a nan za su ji sabon kiraye-kiraye sun fito na a daɗa ƙarfafa gwamnatin tarayya sun yi kasin yawa yanzu saboda yankuna sun yi ƙarfi da yawa. Za su ga ita wannan canja-canja.
Akwai 'yan siyasa da ke da ra'ayin cewa gwamnatin tarayya ta rage yawan nauyi da ke kanta ko kuma ayyuka da ta azawa kanta ta maida wa jihohi galibin wasu ayyuka a nasu ganin wannan zai taimaka wajen rage wannan yawan giraye-giraye.
Ni ma ina da wannan ra'ayin sai dai kawai a inda wasu kila za a sha bamban da ra'ayina da na 'yan siyasa shine ni ina ganin akwai abubuwa da yawa da gwamnatin tarayya za ta ɗauke wa kanta ba tare da ya rage mata ƙarfin iko ba sai amma dai aƙalla zai ɗan nuna alamun an ɗan canja fasalin ƙasa kamar yadda suke kira-kirai amma su 'yan siyasa wasu kila sai suke yi ta rage wa kanta abubuwan da suka fi ba ta kuɗi. In ka rage wa kanta wannan to ma'ana ƙarfin nata zai zama ba za ta iya abin nan ba. To sannan amma kuma ko a su 'yan siyasar akwai alamun cika da warwara ko kuma rashin fahimtar yadda tsarin federaliya ɗin yake. Domin idan ka ɗauki abubuwa da yawa da majalisar da suke ta nuna tana so a canza a tsarin mulki za ka ga ƙara wa gwamnatin tarayya ƙarfi zai yi. Kuma a cikin waɗanda suka jefa ƙuri'a na akwai waɗanda suke cikin a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi.
Masu aro da wannan fashin baƙin Allah kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Dodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin da kuma Benjamin Gawan wanda ya bada guduma wajen ganin shirin ya haɗu a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Thank you.